Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lalduniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Babaya ko makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To Baba jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda zai mai gurbin Theresa May a matsayin Prime Minister Burtaniya. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da yunkurin murkushe kudirin dokar hana rashin shishigi a zaben Amurka na 2020. Hanyar da kasar Sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewar wani jami'i.
Kanan labaran kenan. Idan ku kuka gaban jin labarai za ku ji cewar ƴan sandan gwange dake jihar wato Maiduguri dake jihar Borno sun lankada wani matashi dan karan wato kashi kenan har lahira.
Ina da bata
wannan yar wannan matashi kenan da aka mai duka har lahira. Bayan haka ɗan Najeriya kuma suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sunaye 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar dattawan Najeriya domin a tantance su kuma a tabbatar da su a nada su mukabban minista.
Yanzu kamar Edo an dauki minista guda biyu an bata ƙuri'a nawa muka samu a wajen kaga bauciya cancanta a bata guda biyu amma da ya kamata a raba tunda wannan bauci ta gabar ce to da ya kamata a kai ta bauci ta tsakiya.
Majina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayin riƙau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya. Wanda hakan ke zama sharafayen gayyata da sarauniyar Burtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon Prime Minister kasar. Johnson tsohon ɗan jarida mai dogon buri kuma wanda ya taɓa zama magajin garin London ya ta'allaka rayuwar siyasarsa ga wannan babban matsayin. To amma ko irin haba-haban nan da aka yi ma sabon shugaba da ƙyar ya samu don tuni ma matsayinsa na Prime Minister ya hau wato ya hau tsini. Muddin bai guna da al'amuran da yadda ya kamata ba. To wajen gazartar da wa'adin sai ya doke Lord Rockingham wanda ya yi kwanaki 96 kadai akan mukaminsa a shekarar 1782 a matsayin Prime Minister Burtaniya mafi gazartar wa'adi. Yan tawayen cikin jam'iyyarsu wanda Phillips Hammond ke jagoranta sun fito karara sun bayyana cewa idan har yi kokarin fitar da Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a Brussels to za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar adawa wajen durƙusar da gwamnati da kuma yin kafar ungulma tsarin ficewar kungiyar Turai da aka yi wa lakabi da ficewa ko ta halin kaka. Hakan ka iya kaiwa ga gudanar da zaben gaggawa wanda zai yi wuya 'yan ra'ayin riƙau su ci. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa wanda ɗan Republican ne da take-taken danna wani kudurin doka da aka gabatar da zuma kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran kasashe. Sun kuma yi gargaɗin cewa saboda take-taken Trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa ɗan Republican Mitch McConnell lokaci na ƙurewa na samar da ingantaccen tsari gabanin zaben shekarar 2020. Da alamar shugaban masu rinjaye bisa buƙatar fadar White House ya mai take-taken murƙushe duk wani ƙudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa a gaba a cewar Mark Warner mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri yayin da yake zanta da manema labarai lokacin wani taron manema labarai a ginin majalisa a jiya Talata. Hanyar da kasar Sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula da za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzon Amurka a kasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin yan adawa suka cimma yarjejeniya ta bayyana yadda za su gudanar da mulki a cikin shekaru uku yarjejeniyar da ta biyo bayan zanga-zangar siyasa ta shafa watanni bakwai ta kuma saukar da daddan shugaban kasar Omar al-Bashir kuma yawancin zaman tattaunawar ya hada da kusoshi a kasar da ke da arzikin mai amma akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi a cewar Donald Booth jakadan Amurka na musamman a Sudan tun lokacin da aka nada shi a matsayin mako wato a matsayin makonni 6 da suka gabata Booth ya shirya zaman tattaunawa masu yawa a Khartoum da Brussels da kuma Addis Ababa inda bangarori daban-daban ke kokarin bayyana damuwar su da kuma yadda suke kallon sabuwar kasar Sudan za ta kasance a wani taro da aka gudanar ta kan waya a Brussels jiya Talata Booth ya yi nuni ga wasu bangarorin da ya kamata a tattauna a kansu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata fadar White House ta yi hasashen cewa majalisar dokokin tarayya za ta amince da wata sabuwar jajiriyar farfado da damar da gwamnati ta ta iya biya bashin da ake binta cikin shekaru biyu masu zuwa ta hanyar janye iyakar da aka gindaya ta adadin bashin gwamnati ke iya ci a lokacin guda kuma a samar da adadin kudaden gwamnati za ta iya kashewa duk shekara har zuwa shekarar 2021 ina tunanin wannan yarjejeniya ce da za ta iya samun amincewa a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsini da tanadi mafadar White House Larry Kudlow ya ci gaba da cewa ina jin mutane suna amincewa yan jam'iyyar Democrat da Republican ba wai duk abin da muke fatan samu ba kenan amma ta zarci iyakar adadin kudaden da gwamnati za ta iya ranta wannan na da muhimmancin gaske ba za mu gaza ba a fannin tsaron Amurka yarjejeniyar da aka cimma ranar litinin tsakanin shugaban kasa Donald Trump da manyan yan majalisar Republican da Democrat da alamun zai kawar da rufe ayyukan gwamnati kamar wanda ya faru na tsawon kwanaki 35 wanda ya faru wato wanda ya rufe ayyuka masu yawa a shekarar ta gabata har zuwa watan Janairu amma bututun kashe kudade kan wasu abubuwa da aka ware za su iya ci gaba da tasiri a yan kwanaki kafin kasafin kudin shekarar 2019 ya kare a watan Satumba daga ƙarshe wani alƙali a Puerto Rico ya bayar da takardar izinin binciken wayoyin gwamnan wannan yankin ƙasa na Amurka Ricardo Rosello da wasu makarabansa na siyasa su 11 saboda tabargaza da suka yi da aka gano ta wayar hannu an bayar da takardar izinin ne ga mutanen da suka ki bayar da wayoyin su a wani bangaren binciken mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta Puerto Rico ya faɗa kamfanin dillancin labaru na Associated Press Sammacin na zuwa ne kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka cika kwanaki 10 a jere domin nuna rashin goyon bayan su ga gwamnati Ricardo Rosello amma an kawo ƙarshen zanga-zanga da daren ranar Litinin bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsoho domin tarwatsa masu zanga-zangar da suka hada a kusa da gidan wato a kusa da gidan gwamnati a babban birnin Shangwan
labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla a Najeriya al'umman kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sunayen mutane 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar dattawan kasar domin tantancewa da amincewa da su ya nada su mukamman minista. A hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ɗaya daga cikin makusantan shugaban Abdulhamid Danbalki wato komanda ya ce bai kamata a baiwa wasu jihohin kujerar ministoci guda biyu ba kuma yana cewa
abin da na kallaci wannan zubi kasan idan Allah ya kaddara abu zai faru shi zai faru amma mu muna da ayyukan tambaya akan wasu ministoci dan ba dan wani abu ba zaka ga cewa wasu ministocin bai dace ma wata jihar a bata wata ministoci biyu ba zaka ga cewa wannan bangare fa ba zaben mu suka yi ba amma an ba su minista biyu kaga bangaren Sokoto ta kamata a ce an ba minista biyu ko kuma a ƙara wa jigawa ya zama minista biyu ko Kaduna ta zama minista biyu domin nan ne matattarar
ƙuri'ar shugaba Muhammadu Buhari. To zaka ga cewa idan ka duba Bauchi zaka ga gaba ɗaya katagun Emirate gaba ɗayan ta take da mustoci biyu. Wannan nan ma tunda akwai tsohon minista da ya kamata ministan a dauko kuma a wani bangare na Bauchi, tunda Bauchi ita ma headquarters ce ta siyasar shugaba Muhammadu Buhari.
Kaman komanda na cewa yadda aka fasalta tsarin yadda aka rarraba mukaman babu daidaito a ciki kenan.
Akwai daidaito amma kuma akwai rashin sani dan ba za mu ce kuskure ba, amma dai ni na tabbata mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari binkicen da yi ba za mu ce ba daidai bane, amma dole mu a mu ɗan siyasa muna da hangin da shi bai da shi, tunda mu muna tare da talakawa ne.
Kana ganin kamar wani wasu jihohin ba su cancanci a ba su kujeru biyu na minista ba kenan?
Wallahi bai cancanta ba. Yanzu kamar Edo an ɗauki minista guda biyu an bata, ƙuri'a nawa muka samu a wajen? Kaga Bauchi ya cancanta a bata guda biyu, amma da ya kamata a raba, tunda wannan Bauchi ta gaba ce, to da ya kamata a kai ta Bauchi ta tsakiya.
Baka ganin wannan yanayin zubi da aka yi kamar shi shugaba Buhari ya getta al'amura, tunda a wancan gwamnati musamman Kano ya bata minista ɗaya ne, yanzu kuma ya bata biyu?
To Kano ba za mu ce da shugaban kasa komai ba, sai dai mu ce madalla. To amma za ka ga cewa a ministocin da ibayar guda biyu, ɗaya ya cancanta ɗaya bai cancanta ba. Abin da yasa bai cancanta saboda ba mutum ne mai mu'amala da al'umma ba, shi kuma minista ai ana son ya wakilci jiharsa, ya zama mutum ne mai amana, ya zama mutum ne wannan isan abin da yake ba mai son zuciya ba. Don haka idan ka ɗauko ministan guda ɗaya ba shi da dangantaka da 'yan siyasa, to ina ma talakawan za su gan shi yana cikin GRA a zaune. Akwai kuskure da aka yi, muna fatan shugaban ƙasa i gyara. Ana so a duba gaskiya da riƙon amana, tarihi shi yake maimaita kansa. Mutanen Kano duk sun san so, wasu ma 'yan Najeriya sun san me ya faru.
Kana so shugaba Buhari ya sake kallon wannan list kenan don a tabbatar da wancan tsari da kake ganin shi ne ya fi dacewa da buƙatun ku da siyasa?
Wallahi ne ina ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari koda ba zai zama shugaban ƙasa ba, ya riga ya gama 2023, to ya kamata isan cewa shi uba ne a siyasa. Itsai da mutumin kirki mu sake zabansa, to don haka idan mun ba shi shawara wasu ba su cancanta su zama ministoci ba, sannan wasu jihohin bai kamata a ba su minista guda biyu ba, ya kamata sai a duba minista in za a bayar guda biyu, to a duba jihohi mafiya rinjayen ƙuri'a da mafiya siyasar shugaba Muhammadu Buhari da suka yadda da shi suka zabe shi, to irin waɗannan jihohi dan an ba su munsoci guda biyu babu laifi.
To madalla, wato wani makusancin shugaba Muhammadu Buhari kenan a hirarsa da wakilinmu na Kano. Wani magidanci a Maiduguri da ke jihar Borno Najeriya ya ce 'yan sanda sun kashe masa ɗansa babu gaira babu dalili. Haruna Dauda ya kai ziyara a gidan mutumin kuma ga rahoto da shirya mana.
Wata da ake kira Fatima Sama'ila kenan ke bayyana kokinta game da yadda wasu jami'an 'yan sanda suka zo suka kwashe su da ita da ɗan uwanta har suka yi sanadiyar mutuwarsa a ofishin 'yan sanda da ake kira Gunge Police Station da ke cikin garin Maiduguri. Wannan lamari dai ya auku ne a ranar Juma'ar ta gabata, inda waɗannan jami'an 'yan sanda suka kame wannan saurayin da yarsa. Aka yi awon gaba da su zuwa ofishin 'yan sandan da ke Gwange, wadda har suka yi kwana guda a hannunsu, wanda washe garinsa aka shaida iyayen yaran cewa yaron ya rasu. Mun dai nemi ƙarin bayani wajen yadda shi wannan marigayin ko me ya haɗa su da jami'an 'yan sandan, ga dai abin da suke cewa.
Ba abin da mukai, abin da mukai.
Me 'yan sandan suka ce muku lokacin da suka kai ku ofishin 'yan sanda?
Ba su tambaye mu ba.
Ko sai suka karma ya kwacin sel ko ya?
Tambaye mu ba, shi ba a kai shi bayan sel ba, a gabana aka dake shi duka ta kai ta kunne da ido. Ina ba hakuri, ina kuka, ina neman alfarma, su yi hakuri. Shi wanda aka yi abin da shi yana tsaye, na ce ka yi hakuri ka musu magana kwarsu da ke, sai ce za mu ga takamanki.
Yanzu a gabanki dai suka kashe dan uwan naki?
Ba a gabana suka kashe shi ba, amma a gabana suka dake shi, illan da na riga na san wannan ba zai tashi. Ina neman alfarma wannan mutumin, sai buɗan bakin shi ya ce masa, nan gaba in ka gani ko layi ma za ka canja. Na ce ka yi haƙuri, ko dan mutunci ko dan idan mama tana ta kuka ka tana tawan jini tana binka, duk da ma bamu san me aka mun aka maka aikata mu ba kai hakuri
to lokacin da dan wannan yake rasu me suka ce da ke
akwai ni bisu fara bisu ga ya mun ma ya rasu ba saboda lokacin da suka ce aje a sashi a wannan wani lungu ina jin ihun sai ina kuka suka ce aje a kulle suka zo suka sani suka kulle ni bisu tambayar me ya kawo ki ba yaran nan ina ganin dama hankali jiki hankali na baya jiki na tun wannan dukan da na gani
ke ce yar sako shi ne
ni ce kanina ne na uku ban gansa ba sai misalin karfe 8 sai naga an ruko shi an tallafo shi ina da bahi wai
Mallam Muktar Musa dai shine mahaifin wannan saurayi da ake kira Hassan Muktar dan shekaru 22 da haihuwa da kuma game da ajalin sa a ofishin yan sandan da ake kira Gonge Police Station ya mun bayani game da abin da ya wakana tsakanin jami'an yan sandan da kuma dan nasa kamar haka
eh abin da ya faru din akan akuya ce da suka kamo akuya na suna bugo shi kuma mun rigayi da yace masa kai ya ko ka kamo wannan akuya ta mutane in kun kashe ta ai ba za a bar mu ba
shi dan ka ne
shi dana to da suka saki akuya din shikenan shi wannan mobile police ya tambayi yara din kai me yasa kuka saki wannan akuya sai suka ce a gaya hatan wancan shi yasa mu saki akuya din kan hatan yazo ma da mu ya gama kucin da bindiga to da ya kucin da bindiga Hassan sai durkusa da kafar shi yana tafiya da rarrafe da rarrafe haka yazo wajen shi da ya samu sai kwalfe shi da mari yazo shake shi kuma sauran mutane ma su ne suka zo suka kwace shi da kyar muna da nakawa misalin ƙarfe 5 shi wannan ana ce mai basaran da a cikin mobile police din da suka je kuma misalin ƙarfe 5 da rabi suka ce baba ina dan naka sai na ce gashi ana ina yayar tashi sai na ce ga ta anan gurin sai suka ce to duka muna san su
sun ganin
su eh suna san ganin su da suka zo kawai shi take ma Hassan na gure shi suka sami shi a anku shi suka jefa shi a bayan nafi akwai wani dan guri da ake sa kaya a bayan nafi shi suka jefa shi da suka jefa shi ma riko tana sai anya yaran nan ko su bar mai je dawo da rai nace a bako ne yanzu zamu bi bayan sa ai da muka zo gida da safa da Allah ya kai mu kamar misalin karfe 6 ma saboda sun kwana da bazutu ba bai shi da haka suna mana haka shi DPO din na gurin sai kira lawane ne bulamomi ne aka zo aka tara su a gurin san dai su bisu ga mana yaran su ba sai misalin karfe 3 da rabi shikenan sai DPO din yace mana ai ga fari ku je ku dauki yaron ku Allah ya mishi tukawa
likafa
ne
kenan
likafa ne yasa ya bada yanzu haka ma likafa ne yana hannuwansa yaron
na kuma tuntubi commission yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu Ndaso game da aukuwar wannan lamari ga kuma abin da ke cewa
game da maganan zancen mutuwan yaro na samu labari akan wannan abu mai makamancin yadda ka fadan nan amma abin da yasa badan baka tabbaci yanzu ba na kafa ana bincike akai lalle akwai abin da ya faru da ya kai ga halakan wani yaro
an kafa komiti da yanzu ana
bincike eh yanzu aka an kafa komiti ana bincike
har yanzu dai ba kammala yiwa wannan yaro jana'iza ba sakamakon takaddama yadda yaron ya rasu tsakanin jami'an yan sandan da kuma iyayen yaran Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah ji ka musulmi waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu lokaci ne da za mu kawo muku wannan shiri
Demokradiya a yau Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A da an taba yi wa Najeriya taken ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Wannan taken yanzu yana nema ya zama dalili na muhawara a tsakanin 'yan ƙasa domin a wannan yanayi na demokradiya da ake ciki na samun walwala da fadin albarkacin baki da wakilci yasa wasu na ikirarin raba ƙasar kashi-kashi. 'Yan kudu sun ce a basu yankin Biafra. 'Yan yamma sun ce a basu yankin Oduduwa yanki ɗaya da bata nemi ɓallewa ba ita ce yankin arewa amma kuma akwai wata ɗanba wadda ita ce wata shiya a arewar da ta ce za ta bi 'yan kudu ita ce shiyar Middle Belt menene yasa aka daina ikirarin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ku biyo ni don jin yadda za mu warware zare da abawa tare da ƙwararre a fannin karatun ƙasa da ƙasa da diplomasiya Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja inda zan yi masa tambayoyi akan komawa ta farkin zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya masu ƙaunar juna babu tsangwama babu tsana ko kyama Farfesa, me yasa demokradiya a Najeriya ta kasa magance zaman tsangwama da tsana a tsakanin ƴan ƙasa ne?
A Disamba dan Adam ya dauki wani tsari irin na mulki da zamantakewa na wata ƙasa, na wani jinsi, na wani nahiya, yazo ce shi a lambarin sai ya dasa shi. Za a samu matsala irin wannan na tsangwama, matsalar rashin ingantan tafiya da al'amarin, da kuma matsalan gane tafiyan gaba daya, tunda na daya ba al'ada bane, ba kuma wahayi akai wanda aka ce ba.
To kenan a Najeriya nan ba mu kai wannan manzalin ba kenan yawan shekarun nan da muka yi muna cikin demokradiya?
To in kika lura su shekara nawa suka yi suna ta wannan, suna ta matsala, suna samun matsala shekara 200 da kusan 50 da wani abu suna yi. Su kuma sun yi imani wannan zama ita ce zama irin tasu, ita ce zama wacce ta karbe su, ita ce zama wacce duk inda aka samu matsala dole a koma kundin tsarin mulki wanda suka tsaya suka zayyana. To mu kundin tsarin mulkin ma gashi yanzu shekara 20 ana ta canja shi, ana ta mai kwaskwari ma, ana ta gyaran shi, ana ta nuna wajibi ne dai a duba, saboda wasu abubuwa ba za su iya daidaita ba idan ba a gyara su ba, idan ba a yi dokoki wanda suka ma shafe wasu ba. To a haka za a yi tafiya har kuma san da za a ce eh to waye Allah demokradiyyar nan ta inganta. Amma ba kada ki manta cewa wannan demokradiyyar ba lalle ne ya gamsu da kowa ba. Akasarin mutane ba su ga roman demokradiyyar nan ba, saboda irin yanda ƴan ƙasan suke tafiya da wannan demokradiyya, da yanda ake tafiyar da ita. Demokradiyya ce wacce muka dauka mai tsadan tsiya, demokradiyya ce wanda muka dauka kuma wanda na san kai, wanda duk inda aka sa akan kujeran in lokacin shi ne, to babu shakka zaki ga ya sa san rai da san kai. Shi bai duba ƙasa, yana duba iyalin shi ne, aljihun shi ne, da mukamin da aka sa shi.
To ko shi yasa wasu suke ganin kaman masu muradin zagon ƙasa na ruguza ƙasar ne suke ire-iren waɗannan abubuwa?
Na farko dai, inda za a samu shugabanni na gari, shugabanni na gari su ne wanda aka yadda da su, aka zabe su, suka kuma tsaya tsayin daka su kare muradin kowa da kowa, ba bangaren nan ba ko bangaren can, ko kabilan nan ko kabilan can. To idan da za a samu irin waɗannan shugabannin wanda za su zo su daidaita ƙasa, su nuna cewa ga turban da ya kamata ƙasa a sa ta tafi, su kau, su nuna cewa kuma idan lokacin ka yayi ka kau, to wannan ma demokradiya ne, ka inganta zaman demokradiya a duniya gaba daya. Amma akasari ana samun akasin haka ne, mutane da yawa suka hausar rai suke sawa, kuma ba su so su kau, ba su so wasu su hau, ba sa son su ga kuma wata jam'iyya wanda ba ta su ba su ta hau.
Kai maganar federaliya wacce ita ce muke yi a Najeriya yanzu, to za a iya cewa federaliya ce ta gaza ko dambar da masu mulkin mallaka suka dasa wa kasar ne?
To duka biyu ne. Na ɗaya na gaya miki cewa demokradiyyar nan tana da tsada. Tsadan ta shine tafiyar da ita. Ba inda za a yi ka tafiyar da irin wannan demokradiyya na shugaba mai cikakken iko, wanda yake yana da iko akan ƙasa da majalisa, ba tare da an duba an ga cewa majalisar nan kwamiti da za ta zauna aiwatar da ƙasa kanshi, da yanda mulki zai gudana a ƙasa, kuɗaɗe ne masu dama ake nema. Sannan su kansu ƴan majalisa, tunda ba gidajensu suke ba, suna zuwa, dole ne a ba su wasu kuɗaɗe na kula da su da iyalansu. To waɗannan abubuwa da kuma fita oversight functions, su fita su je su gano abin da suka ji, ba su tabbatar ba ko kuma za su tabbatar ko su aiwatar ko su yi doka a kai. To wajibi ne wannan tafiyar da mulki haka yana da makudan kuɗaɗe. To nan kuɗaɗen suke tafiya, a nan kuma ake samun miskila na yanda ake tafiyar da gwamnati. To wannan demokradiyya irin na Amerika ne, ba shi da sauki, mun ɗauko shi mun ɗora mu kanmu. Sannan kuma ba mu da kafofi na shigan kuɗi, wanda kuɗaɗen nan ba wai kawai kafa guda ɗaya ba ne mai. To shi yasa dole ne dambun ya yi yawa, ba zai ji mai ba. Kuma an riga an bar zane tun ranar gini, akasarin abubuwa da ya kamata a Najeriya ba a yi ba, yanzu ake yi. To a yanzu sai ya zama cewa za a sha wahala na samun albarkan demokradiyya da abubuwan da za su inganta rayuwa a ƙasa. To waɗannan suna neman makudan kuɗaɗe na gaske.
Ta yaya to za mu magance wannan matsalar?
To sai an tashi tsaye an nemo ƴan ƙasa na gari wanda za su yi kishin ƙasar, su ji tsoron Allah, sannan kuma su sa ƙasa a gaba, ba aiki ba, ba aljihunsu ba, ba iyalinsu ba. to idan aka sami irin wayinnan to babu shakka za su nuna hanya za kuma su fito da dubaru yanda za a samu yanda demokradiyyar nan za ta duba talaka amma kowa kika dora a wurin a cikin wannan aiki to zai yi ne yanda wasu suke yi ba zai bambanta ba saboda ba a canja shi kanshi system din ba tunda ba a canja shi ba kowa yake ke da hankoro da kuma burin ya canja al'amari da wahala ya canja al'amarin saboda duka masu tafiyar da mulkin sun dulmiya akan yanayin turba da kuma foundation din da aka gina wannan abu sai an canja wannan foundation an canja tafiyan an canja inda system din yake kafin ki ce zaki dauko wani wanda kike da yakini zai canja al'amari duk yanda yake kuri da ikirarin canji ba zai samu wannan canjin ba domin duka makarabansa na kasa da shi ba shi suke wa aiki ba ba kasa ba suna duba menene za su samu daga shi ainihin system din wato daga shi kanshi foundation din da ya kafa su a tafiyan da suke
professor yaya zamu yi ne zaman tare ko jituwa ta dore a wannan kasa ta mu
to na daya dai zai yi wahala ni na sha fada duk inda na tafi zai yi wahala mu zauna lafiya tunda shugabanninmu azzalumai ne duk wanda aka kawo aka dora sai kaga miskilansa yafi na wancan duk yanda kai dade shi duk kuma yanda ka sadaukar da ranka a kansa sai kaga cewa shi ikirari kawai yake ya canja al'amari amma ba zai iya ba saboda system din ba zai iya canja ta ba kuma zai dulmiya a ciki ya lalace ya shagalce ya manta da al'umman da suka wahala domin su ga wannan al'amari ya canja kasa ta canja ta samu walwala na ɗaya kenan na biyu akwai sa hannun ƴan kasan waje da gwamnatin kasan waje babu shakka ba su son su ga wannan canji su kuma waɗannan shugabanni ba sa so su canja al'amarin saboda sun riga sun zama ƴan kuntukunsu sun zama karnukan farautansu da an rantsar da su sun shiga wannan gidan suka samu wani alfarma na tafiya wurin su suka je suka yanda kasashe suka ga yanda kasashe suke tafiyar da al'amarin su kuma suka ce to zamu taimake ka a kaza a kaza a kaza a kaza amma ga abin da za ka yi mana shikenan magana ta lalace su kuma wayannan duk yanda ka zo da niyyar canja al'amari ba za ka iya ba saboda su suke juya al'amari a kasa ta fannin duniya da kuma fannin kuɗi da bankuna da business na duniya wanda za a kai a kawo suke canjawa suke da manyan bankuna suke iya fada maka za su taimake ka a fanni kaza wanda ya azara ya dame ka misali kaman fannin tsaro ne ko kuma talauci ko lalacewan kasa su suka san sirrin su wani lokaci ma suke ƙara dagula al'amarin domin dole ka je wurin su kuma za a ga ma indai kana son wani sa'ida sai ka hada da su su suka san kan al'amarin to idan yan kasa suka ce sanki aka samu kuma shugabanni na gari sannan aka samu kundin tsarin mulki wanda yake tallafan talaka to sannan ne fa zaki ga canji amma a yanda muke yanzu da yanda muke tafiya yanzu to jani zai fado kowanne dan siyasa ne yazo jani zai dauka
yadda shirin ya kawo jiki kenan a yau amma da dan farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes dake nan Abuja ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
sai jiya talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayar riƙau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ne ya zama sharar fagen gayyatar da sarauniyar Birtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon prime minister kasar yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa wanda a Republican ne da taki-taken danna wani kudirin doka da aka gabatar da zummar kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsa London daga Rasha da sauran kasashe hanyar da kasar Sudan ta bi ta iya bin wato za ta iya dadewa ta samun farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzon Amurka a kasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin yan adawa suka cin yarjejeniya ta bayyana yadda za a gudanar da mulkin cikin shekaru uku
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin sai dai kafin mu sallama bari mu taya sabon sarkin fadan sarkin zango kuma si Alhaji Amadu Galajima Murna wanda shine Galajima sarkin musulmin North America kuma tsohon dan lawan kuma si yanzu ya zama sarkin fadan zango kuma si bayan rasuwan Alhaji wato Ibrahim Maitalma tsohon sarkin fada Allah ya kansa kuma Allah ya taya riko ya sanya alkhairi a cikin sabon nadi da aka yi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarki Lashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku assalamu alaikum
VOA Afrique.